الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ɗan'uwana musulmi da muka haɗu a wannan masallaci mai albarka, masallacin Ar-Rawda da ke nan birnin Zazzau, jihar Kaduna, Najeriya. Ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya da jinjina su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, ma'abocin ni'ima da falala, da ya sa muka sake haɗuwa da ku a wannan masallaci bayan darasin da muka gabatar a baya, wanda muka yi magana dangane da sihiri. Ina tuna shi ne ƙarshen karatu da muka yi a nan birnin Zazzau, wanda gashi Allah maɗaukakin sarki ya ƙadarta mun sake haɗuwa, wanda wancan lokaci ƙarƙashin jagorancin babban malami Professor Sheikh Sa'id. Ban sani ba ko baya nan ko? Allah Ubangiji ya ƙara albarka. Yanzu kuma gashi muna yin karatun nan ne ƙarƙashin jagorancin babanmu mai girma madakin Zazzau, Malam Munir Jafaru. Allah Ubangiji ya ƙara masa lafiya da imani, ya ƙara masa tsawon kwana mai amfani, ya gafarta wa iyayensa da kakanninsa, ya albarkaci zuriyarsa, kuma yasa ya gama da duniya lafiya. Wannan bawan Allah sadaukarwarsa ce ta sa aka yi wannan karatu. Na sanar da shi cewa kyakkyawar alaƙarsa da mu almajirai da malamanmu na sunna ta sa ya cancanta mu ware rana guda mu zo mu gabatar da karatu ta zama sadaukarwa ce dominsa. Wannan karatu ya zama biyan bashi ne na wannan alkawari gare shi, sannan kuma biyan bashi ne akan alkawari na ga ɗaya daga cikin almajirai makusanta gare ni a nan birnin Zazzau, ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi Abdul Mu'min, wanda ya aure tun watan Afrilu a wannan shekarar. Na kuma yi niyyar zan zo domin walimar aurensa, Allah bai sa na samu dama ba, muka sake sa lokaci, Allah bai ba mu dama ba. Lokacin da na yi alkawari wa mai girma madaki, sai na ce zan haɗa da walimar Abdul Mu'min har mun sa rana, amma Allah bai ƙaddara ba. To yanzu kuma gashi Allah ya kawo mu. Na ga mai girma madaki cewa za mu zo mu yi karatu, shi zai zaɓi a ina za a yi karatu, kuma shi zai zaɓi menene maudu'in da za a yi. Kawai sai na ga sanarwa an tura mun, Profesa sai ya tura mun, sai na ga sunan nan masallacin. Ni ba daga wurin mai girma madaki na ga sanarwa ba, kuma na ga an sa masallacin da ban yi tsammani nan ba ne. Sai na tura masa, sai ya ce lallai nan ne shi ya zaɓi a yi a nan. Haka wannan karatun na mai girma madaki ne. Allah ya saka masa da alkhairi. Hakika yana daga cikin abun banƙaye a kan kowane mumini ya zama yana da wata dabi'a ta nagarta da mutanen kirki za su rinka yabonsa a kanta, kuma makota da ƴan uwa da abokai su rinka masa shaida a kanta, kuma ya zama ya rayu a kanta har ya mutu a kanta. Ba kowa bane Allah yake masa wannan baiwa, musamman kuma a irin su waɗanda suka yi gogayya da abubuwa na rayuwa, suka taka kowane irin matsayi ake iya takawa a harkar duniya, amma kuma ya zama ba su manta da addini ba, kuma su kaskantar da kansu idan suna addini ba sa da bambanci da talakawansu. Wannan bawan Allah na hasibuhu wallahu hasibu, ba na tsammani akwai wani malamin sunna da ya shahara a ƙasar nan da baya da alaƙa da mai girma madaki zai kira haka kawai sai dai ka ji nauyi ya kira kawai don ya gaishe ka ne. Yadda almajiranmu suke kiran mu a ce za su gaishe mu, haka za ka ga ya kira ka ya ce kawai don ya sada zumunci ne ya gaishe ka ba komi. Daga wannan sai kuma ya kira ka ya yi tambaya akan addini, kusan kowane abu zai yi sai ya kira ya nemi shawara menene matsayin addini. Inda a ce shugabannin al'umma da jagorori na mutane haka suke, wallahi da ba mu shiga cikin halin ni'a su ba tsakanin talaka da shugaba a tsarin Najeriya da kuma tsarin sauran ƙasashe na duniya na musulmi. Allah maɗaukakin sarki yana so ya zama akwai kyakkyawar jituwa da fahimta a tsakanin mabiya da shugabanni, musamman kuma akan al'amuran da suka jibanci addini da kuma neman shawari da kusanci akan al'amuran da suka shafi duniya. Duk wanda Allah ya masa ni'ima da kaskantar da kai da rashin jin kansa, yanda zai iya mu'amala da mutane ta yanda zai so su su so shi, ya darajanta su su darajanta shi, to wannan Allah ya masa baiwa mai yawa. Amma ba wanda yake tsinkayo wannan baiwar sai wanda ya siffantu da irin wannan ɗabi'ar. Wanda aka haramta masa ɗabi'antuwa da irin wannan shi bai ma san daɗinta ba. Na tambaye shi menene maudu'in da yake so a yi magana a kai, ya ce sai abin da na zaɓa. An yi ta tambaya ta in faɗi maudu'i saboda masu rubuce-rubuce da masu ɗauke-ɗauke su rubuta. Na ce ni ma ban san me zan faɗa ba, har sai Allah ya kawo mu. To muna gab da za mu zo na tambayi shi Abdul Mu'min, na ce masa shi menene maudu'in da ya zaɓa, tunda ma daki bai zaɓi maudu'i ba, shi ma muka kasa ittifaƙi da shi akan zaɓen wani maudu'i. Daga baya kawai sai Allah ya kimsa mun tunanin abin da ya dace a ce shi ne darasinmu. Ɗaya daga cikin abin da na lura ya zama mafi yawan tambayar da mai girma madaki ke yi idan yana magana da kowane malami shine abubuwan da suka jibanci kusanci da Allah da tsarkin zuciya da zikirin Allah da neman tsarkake aiki da tsarkake zuciya. Galibin abin da mai girma ma da kike magana kuma yake himmatuwa a kai kenan. To wannan yasa sai na ji a raina dukkanmu muna bukatar wannan. Kuma sai na ji a zuciyata in yi magana akan abin da ni ma zai mun amfani kuma ya muku amfani. Babu wani abin da zai kusantar da kai ga Allah ya tsarkake zuciyarka ya kuma sa ka samu manzila sama da kowace manzila da ake samu a gaban Ubangiji kamar ka kai martabar da Allah zai so ka ya ƙaunace ka. Don haka wannan darasi za mu yi ne akan ta yaya Allah zai so mu. Hadisi ne ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari da Muslim daga Abu Huraira, Allah ya ƙara yarda a gare shi, ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah idha ahabba abdan min ibadihi nada jibril fa qala ya jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu قال فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل أهل السماء فيقول يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يلقى له القبول في الأرض وإن الله إذا أبغض عبدا من عباده نادى جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل أهل السماء فيقول يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء ثم يلقى له البغض في الأرض النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يأتي إذن الله يناسون باوة إذن الله يكون باوة idan bawa ya kai wannan daraja ta samun so da kauna daga Allah to Allah ba zai yi shiru a kai ba sai Allah ya kira Jibrilu shugaban mazauna sama sai ya ce da shi ya kai Jibrilu ni ina son wani sai Allah ya ambaci sunansa don haka kai ma ka so shi sai Jibrilu ya fara son wane saboda Allah yana son wane sai Jibrilu ya kila mala'iku a cikin sama sai ya ce da su ya ku mazauna sama hakika Allah yana son wane kuma ku so shi sai mala'iku mazauna sama sai su fara son sa thumma yulqa lahu alqabulu fil ard sannan sai Allah ya jefa son sa a cikin zukatan mutane a bayan ƙasa amma idan Allah baya son wani daga cikin bayinsa idan Allah ya ki wani daga cikin bayinsa shi ma Allah ba zai yi shiru ba sai ya shelanta wannan kiyayyar ta hanyar Jibrilu sai ya ce ya Jibrilu wane daga cikin bayina bana son sa ina kiyayya da wani don haka kai ma ka kishi sai Jibrilu ya kiwa ne kuma ya kyamace shi sannan Jibrilu sai ya kira mala'ikun da suke cikin sama sai ya ce da su hakika Allah baya son wani Allah yana kin sa don haka kuma ku kishi sa'annan sai Allah ya jefa kiyayyarsa a zukatan mutane a bayan ƙasa. Wannan hadisi yana da kwadaitarwa kuma yana da tsoratarwa. Kwadaitarwar da ke cikin wannan hadisi shine duk wanda Allah ya so shi ya yi sa'a, duk wanda Allah ya kaunace shi ya rabauta, duk wanda ya shiga cikin listin waɗanda Allah yake so. To Allah madaukakin sarki ba zai so ka kuma yin shiru ba zai shelanta wannan so din a sama da ƙasa ma'abotan sama sune mala'iku ba jinsin ku ɗaya ba amma sai su kaunace ka saboda Allah ya kaunace ka shi Allah baya kaunatar ka kuma kaunar ta tsaya a kansa kadai sai Allah ya kira waɗanda suke tare da shi innal ladina inda rabbika sune mala'iku waja'alul mala'ikata alladina hum inda arrahman sune mala'iku to sai Allah ya ce da su ina son wane ta hanyar Jibril shi kuma Jibrilu sai ya sanar da su sai a fara kaunar mutum daga sama tun kafin a ƙasa a kaunace shi da zarar mala'iku sun kaunaci mutum bayan Allah ya kaunace shi da Jibrilu sai Allah ya sa mutane ma su fara kaunatar sa daya bayan daya na kusa da na nesa dangi da wanda ba dangi ba matukar mutum din nan Allah ya kaunace shi to Allah ko baya kaunar mutane sai mutane nagartattu alamar da za ta sa ka gane wane Allah yana son sa shine ka ga yana aikata ayyuka na kwarai abun koyi a wurin kowa kuma dukkan mutanen kirki suna son sa sai ka ga Allah ya kimsa kaunar sa a zukatan mutane wani ma bai taba ganin sa ba kuma yana so ya ganshi wani ba su taba haduwa ba amma yana kaunar su hadu saboda halin sa nagari kuma saboda Allah ya so shi kuma ya sa a so shi amma a ɗaya gefen shine idan Allah baya son mutum to bayan Allah ya kishi sai ya sa Jibrilu ma ya kishi dukkan mazauna sama su ma su kishi sannan sai Allah ya sa mutanen ƙasa ma su kishi ana samun mutum wanda zaka ga kaunar da Allah yake masa ta sa zaka kaunace shi kai ma baka san me yasa kake son sa ba saboda ulqiya lahul qabulu fil ard bima'ana ulqiya lahu mahabbatu qulubin nasi fil ard amma ba a samun wannan sai mutum nagari kuma sai mutane nagari su kaunace shi amma idan mutum yana da irin wannan to baya nufin har da mutanen banza sa so shi a'a mutanen banza ba sa so sai ƴan banza irin su al khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat sannan kuma ana iya samun wani mutumin banza shi kuma ya shahara a duniya ai ta son sa amma ba mutanen kirki ba sai ka samu irin sa ne don haka ana magana akan mutum mai halin nagarta hali na addini duk wanda kaga ana son sa amma ba addini yasa ake son sa ba to baya cikin wannan hadisi duk wanda kaga ya samu karbuwa amma ba saboda addini ake son sa ba saboda dalilin siyasa saboda dalilin kudin sa saboda mulkin sa saboda shaharar sa saboda iya wasan kwaikwayon sa saboda kwallon sa yasa ake son sa baya cikin wannan hadisi saboda irin waɗannan ba Allah ne yake sa son ya fara kafin ya sa a sa ba a'a shedan ne yake farawa sai ya zama mutane kuma su so ma'abota shedan duk kaunar da ba Allah ne ya zama tushenta ba to ai zai zama shedan shine tushenta sannan wanda kuma Allah ya ki to shi kuma sai Allah ya sa kiyayyar sa a cikin zukatan mutane wasu irin mutane sune mutanen kirki a wanda Allah ya ki wasu irin mutane ne za su zo za su kishi sune mutanen kirki sai su kishi su ma saboda su suna son abinda Allah ke so ne suna kin abinda Allah ke ki amma mutanen banza su za su iya son sa koda mutumin banza ne saboda dama su mutanen banza ne ƴan uwansa don haka mun ji a cikin wannan hadisi cewa idan Allah ya so ka to hakika kara bauta kuma zai sa ka samu karbuwa a wurin mala'iku ka samu kuma a wurin bayin Allah mutane akwai wata ɗabi'a da muke da ita a al'adance sai ka ji mutum ya ce ai wane ani Allah yana so na mutane ba sa so na amma Allah yana so na wannan da'awa ce kawai ba wanda ya san wane ne Allah yake so haƙiƙani sai dai idan ka ji siffofin da za su sa Allah ya so ka ka cika shi ko mutum baya iya shaida wa kansa Allah ne ke iya shaida wa mutane shi yasa Allah ya ce shi yake fara ƙaunar ba wani ne zai nuna ya ce wane Allah yana son sa wannan ba mu sani ba Allah shi ya san wane ne yake so mu dai za mu ga alamu amma ba ma iya ba da shaida in ce wane da ganin sa yana cikin waɗanda Allah yake so sai dai ina wa wane fatar Allah yana son sa zaka ji mutum ya ce idan ya tsallake rijiya da baya sai ce Allah ya so ni, Allah ya tsirar da kai dai, so daban tsirarwa daban. Idan wane da wane sun nemi kuɗi sai wane ya samu wane bai samu ba, sai ce ai wane Allah ya so shi ya samu, ɗayan kuma ya nuna Allah bai so shi ba. A'a, samun kuɗi ba shi yake nuna Allah yana son wane ba. Wane da wane sun nemi matsayi a siyasa, ko sun nemi matsayi a gwamnati, ko sun nema a mulki, ko sun nema a wajen neman aure, ko sun nema a koma wani irin matsayi ne, sai wane ya samu wane bai samu ba, sai mutane su ɗauka wannan da ya samu shi Allah yake so. Allah ba da haka yake defining ɗin sonsa ba. Ita wannan duniyar da ka gani, annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah yana raba ta ne ga wanda yake so da wanda baya so. Ita wannan duniyar samunta baya nufin Allah yana son wani, rashin samunta baya nufin Allah baya son wani. Amma addini shi yake defining ɗin Allah yana son wani ko baya sonsa. Idan kana so ka gane wane shin yana cikin waɗanda Allah ke so ko baya ciki, dubi addininsa, karka dubi menene matsayinsa, karka dubi menene samunsa, karka dubi menene abinda ya roƙa aka bashi. Wanda Allah yake so yana iya roƙon wani abu sai Allah ya hana shi, wanda shi kuma Allah baya so yana iya roƙa kuma Allah ya bashi. Saboda Allah maɗaukakin sarki bayar da duniya a wurinsa baya bisa ma'aunin ƙauna ko rashin ƙauna. Shi ma asan ne ya tabbata daga Abdullahi ɗan Mas'ud, yana cikin musnad na Imamu Ahmad, yana cikin Al-Adabul Mufrad na Al-Imamul Bukhari, yana cikin Al-Mustadrak Al-Sahihain na Al-Imamul Hakim An-Naisaburi. Abdullahi ɗan Mas'ud, Allah ya ƙara yarda a gare shi, Al-Hakim ya ce hadisi ne ingantacce, Az-Zahabi ya masa muwafaqa, kuma Albani ma a cikin silsila ya ce ya inganta. Ya ce inna Allah qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum, inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum, wa inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu ولا يعطي الدين الا لمن احب. yace Allah ya raba muku dabi'unku da halayyarku ta nagarta da rashin nagarta, kamar yadda Allah ya raba muku arziki. Don haka ana iya samun mutum ya zama mai arziki bai nema ba, ana iya samun wanda ya nema kuma bai samu ba. To haka Allah yake raba dabi'u. Wani ya nemi ɗabi'a kaza bai samu ba, wani kuma bai nema ba amma yana da ita. Kuma yadda za ka riƙa ganin mutane shi ne, wani sai ka ga ya tashi ka rasa ya aka yi wane yake da kirki kuma ba musulmi ba, ya aka yi wane yake da gaskiya, ya aka yi wane yake da amana, amma ga wani musulmi shi kuma bai da shi. Don haka Allah yana raba ɗabi'un mutane da halayyarsu kamar yadda yake raba arziki ne. Baka san yaya aka yi ba a cikin hikimar Allah ya san ya dace wane ya zama mai gaskiya, wane ya zama mai haƙuri, wane ya zama mai kaza, sai ga wani ka jima makin ya aka yi aka masa abu kaza ya iya jurewa, wani kuma bai iya jurewa ba. Saboda Allah yana raba ɗabi'u da halayya kamar yadda yake raba arziki ne. Baka san yaya aka yi wane ya yi arziki, wane bai yi ba, wannan daga sirrin Allah ne. To haka shi ma ɗabi'un mutane wajen nagarta ko rashin nagarta. Sai ya ce wa inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, kuma Allah yana bayar da duniya samunta ga wanda yake so da wanda baya so. Ma'aunin Allah ya baka duniya na ɗaya daga cikin waɗannan abinda mutane ke nema a duniya, ko arziki, ko ilimi, ko mulki, ko duki, ko mecece cikin baiwa da ɗan adam ke nema, Allah baya la'akari da yana sonka ko baya sonka. A'a, shi kawai a cikin tsarinsa kai zai baka kaza, wane kuma zai bashi abu kaza. Don haka in ka fada cikin layin waɗanda aka ba su wani abu na duniya, baya nufin saboda Allah yana son ka ne, saboda ka fada ne a cikin layin waɗanda yace zai ba su. Shi kuma Allah a cikin kaddararsa in ka kai ya baka, ka cancanci ya baka zai baka ba wai don cancantar kauna ce ta jawo ba sai ce amma addini sai wanda Allah yake so yake bashi shaida ta farko akan mutum da zai sa ka gane Allah yana son sa shine ka ganshi yana da kula da addini kuma yana da taka tsantsan akan al'amuran addini kuma yana da kusanci da addini da ma'abota addini wannan shine ma'auni na farko da kake ganewa ne Allah yana son sa kuma shin ya fada cikin idza ahabba Allahu 'abdan nada jibril fa qala inni uhibbu fulanan fa ahibbahu shin wane yana cikin wadanda Allah yake so to ka fara duba addinin sa tukun farko don haka yaya zamu yi Allah ya so mu shine mu yi riko da addini duk wanda yayi riko da addini to ya shiga cikin sahun wadanda Allah zai kaunace su yaya darajar sa a cikin addinin ita za ta tabbatar da shin zai kai Allah ya kaunace shi ko kuma bai kai Allah ya kaunace shi ba don akwai wadanda suke cikin addini amma ba su kai yadda Allah zai kaunace su irin waccan kaunar ba akwai siffofi da sai mutane sun cika kafin suke kaiwa wadanda Allah yake kaunar su a addini wadanda ba su cika su ba za su iya zama a cikin addinin amma ba za su kai cikin wadanda Allah yake kauna kauna ta musamman ba kauna da Allah madaukakin sarki yake yi ga bayin sa kala biyu ce akwai mahabba amma akwai mahabba khassa mahabba amma ita ce so na gama gari dukkan musulmi Allah yana son su dukkan kafirai kuma Allah baya son su wallahu la yuhibbul kafirin amma dukkan musulmi kuma Allah yana son su saboda annabi sallallahu alaihi saboda wannan hadisin yace Allah baya bada addini sai ga wanda yake so don haka in kaga an baka addini Allah yana son ka ne amma wannan mawadda ce amma ta gama gari ce amma ka zama ciki ɗan gama garin kuma kana cikin na musamman da Allah yake maka kauna ta musamman a wannan sai ka zama bawa na musamman me zai sa ka zama bawa na musamman da Allah zai maka kauna ta musamman ita kaunar Allah ta musamman din nan ba daga riyawa ake samun ta ba kuma ba daga nadi ake samu ba kawai waɗansu su zauna sai su nada wani su ce waliyin Allah ne Allah yana son sa in yayi kaza an wuce in yayi kaza an samu wannan babu shi a wurin Allah Allah shi kadai ne yake nadawa da kansa wa yake so kuma ba wani mutum da yake iya leka cikin littafin Allah ya gane wane yana cikin waɗanda Allah yake so mawadda khassa a wannan sai Allah da kansa kadai sai kuma waɗanda Allah ya nuna cewa yana kaunar su ta hanyar harshen annabawansa amma ba wani mutum a duniya da ko ta mafarki ko ta haye haka kawai sai ya tsallaka sai ka ji ya ce wane yana da matsayi da Allah yake so wannan Allah ya bar shi akan wato iyawarsa da allantakarsa shi ya san su wane ne yake so na musamman wannan Allah yayi ne don mu yi kokarin nema ko Allah zai sa mu ma mu samu Allah ya kaunace mu don haka menene zamu yi ya zama Allah ya so mu akwai waɗansu ɗabi'u ne na musamman a cikin addini idan ka samu Allah ya maka katari kana da su to haƙiƙa ka kama tafarkin da Allah zai maka irin wannan ƙaunar wallahi duk wanda ya samu ya zama cikin waɗanda Allah yake son su na musamman to wannan ya rabauta a duniya ya rabauta a lahira kuma bai yi asarar duk abin da zai iya rasawa ba a duniya idan ma kowa zai samu shi ya zama bai samu ba abinda duk mutane ke kokawar samu a duniyan nan na daga daukaka don ilimi daukaka don mulki daukaka don dukiya daukaka don shahara daukaka don farin jini kai ka rasa su duka in dai ka samu kai farin jini wurin Allah Allah ya soka to ka rabauta fiye da kowa manya-manyan abubuwan da za su sa mutum ya siffantu da su kuma ya zama Allah ya kaunace shi a wajen aiki na addini martabobi ne guda uku, a wajen siffantuwa kuma na halaye su kuma martabobi ne kamar guda goma. Ba dole sai mun lissafa su duka ba, tunda bamu da isasshen lokaci. Malam Ibn al-Qayyim da yake yana ɗaya daga cikin malamai da suka damu da maganar tarbiyar zuciya, yayi kokarin zana manazil na mutane da za su iya kaiwa matsayin da za su sa Allah ya kaunace su da irin wannan mawadda kasa. Ɗaya daga cikin siffofin da za su sa Allah madaukakin sarki ya kaunace ka shine ka siffantu da ɗaya daga cikin abubuwa da duka abubuwan da Allah ya ce yana son masu su a cikin Al-Qur'ani. Ɗaya daga cikinsu shine ka zama masu kyautatawa, masu gwanancewa idan sun zo yin ibada, masu kyautatawa idan sun yi alaka da mu'amala da bayin Allah. Wannan yana ɗaya daga cikin mafi girman abun da zai sa Allah ya so mutum, saboda Allah ya faɗa da kansa cewa yana son masu wannan halin. Shine kyautatawa idan za su bauta wa Allah, kyautatawa idan suna mu'amala da mutane. Akan irinsu ne da aka ji Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin, ko inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah ya maimaita haka har sau biyar a cikin Al-Qur'ani. Sune siffar da Allah ya fi maimaita cewa yana son masu su a cikin Al-Qur'ani, kyautatawa. Ya ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin thumma taqawwa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Kyautatawa, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a alaka tsakaninka da Ubangiji shine idan ka zo bauta masa ka yi itiqanin bautan, ka kyautata bautar ta yanda idan ka tsaya a gaban Ubangiji za ka yi ne irin yadda inda shi zai kira ka a gabansa, kana ganinsa sai ya ce ka yi irin haka za ka yi, to haka za ka yi a yanzu da baka gabansa, ai da baka ganinsa. Idan kana so ka kwatanta wannan shine yanzu mun yi sallar magariba, yaya ka ji a lokacin da za ka yi magariba? Ka ji irin wannan? Idan baka ji irinsa ba, idan mun zo yin sallar isha ka yi kokarin ka hararo, in ka yi Allahu Akbar kafin ka yi, ka riƙa ji kamar ga Ubangiji nan ya ce zo ka yi sallah raka'a hudu, kuma kana ganin Ubangijin, sai ka zo yin raka'a hudu, don Allah ya za ka yi su? Idan mun zo yin sallar isha ka gwada, da haka ne kake fara auna ka gane shin za ka kai martabar da Allah har zai so ka. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo defining din ma'anar ihsan, sai ce an ta'budallaha ka annaka tara, sai ka kai matsayin da za ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa. Yanzu wanda Allah ya ce zo ka yi sallah a gabana kuma kana kallonsa, sai ka yi kabbara har ya gama raka'a hudu, zai tuna da wani abu? Zai tuna da wani? Balle ya tuna da wata? Amma gwargwadon yanda ka dan manta da a gaban Allah kake ko kana ganinsa, gwargwadon yanda wani abu ko wani ko wata zai fado a ranka, gwargwadon yanda za ka kara dawa duniya ka bar lahira. To mutumin da ya kai martabatul ihsan, ya kai darajatul muhsinin, irin waɗanda Allah yake so, ka ji ɗaya daga cikin abin da ke iya sa a kai shine idan mutum ya zo yin sallah ya riƙa ji kamar a gaban Allah yake, kuma Allah yana ganinsa, shi ma yana ganin Allah. Waɗanda ba su kai haka ba su ne waɗanda za su bauta masa, wannan shine ake ce masa martabatul talab. Akwai kuma wanda za su bauta masa da martabatul khawf, su ne wanda za su bauta masa da fa innahu yaraka, kai baka ganinsa amma ka yadda shi yana ganinka. Mutum na farko shine wanda zai bauta wa Allah kamar yana ganin Allah, sai rinka hararo cewa ga Allah madaukakin sarki yana ganinsa, shi ma yana ganin Allah, sai Allah ya ce yi sallah in gani. Ba yadda za a yi mutum ya yi kure a wannan sallah. ba yadda za a yi tunanin wani abu ya zo masa a cikin wannan sallar ba ubangiji ba to hakika kuwa a cikin sallah ganawa ne da ubangiji Allah ne da kansa yace na raba sallah biyu tsakanina da bawana idan bawana yana karatu ni ma ina amsawa haka in kana halarto wannan a cikin sallarka kuma kana ji lallai kamar kana ganin Allah ma da irin wannan sallar zaka yi to wannan shine ka kai martabar da zata sa Allah ya kaunace ka wannan zai nuna ashe muna da aiki kafin mu kai martabar da Allah zai kaunace mu na asali din amma wallahi akwai bayin Allah da suka kai wannan martabar in suna tsaye a gaban Allah yace su yi sallah irin sallar da zasu yi kenan a yanzu da ka gansu suna sallah idan kana karanta labarai da tarihin magabata zaka sha mamaki akan yadda suke sallah zaka sha mamaki akan yadda suke tadabburi a cikin alqur'ani saboda suna gani kamar da gaske suna ganin Allah ne haka suke bautawa Allah to wannan shine mataki daga cikin matakan da suke sa mutum ya zama Allah ya kaunace shi saboda ya kaunaci Allah ta yadda idan yazo bautawa Allah yana jin kaunar Allah yayi ninkaya a cikin ta kamar a gaban Allah yake kuma yana ganin Allah yaqinin sa yasa yayi bamban da wanda yake bautawa Allah akan Allah ne yake ganin sa a'a shi ya kai yanda yana bautawa Allah kamar ma yana ganin Allah kaga wannan yaqinin sa ba za ka hada shi da wanda yake bautawa Allah shi bai kamar yana ganin Allah ba kamar Allah yana ganin sa ne shi yasa malamai suke cewa martabatul mahabba a'la darajatan min martabatil khawf martabatul khawf shine martaba ta jin tsoron Allah wannan yana daya daga cikin manya-manyan maratib mai tsoron Allah ne wane kuma mai kaunar Allah ne to sai ka kai darajar tsoro kafin ake nisa kuma aje darajar kauna saboda tsoro ba a zuwa da shi lahira a nan duniya ake barin sa amma kauna fa har cikin aljanna tana nan mutun yana zuwa mutuwa sai a ce da shi Allah khaufun alaihim wala ai an bar tsoro tun a duniya ana zuwa lahira za a sake jin tsoro ne in dai mumini ne la yahzunuhumul faza'ul akbar sanan an je zuwa aljanna ba wani abun tsoro amma kauna fa akwai nan da za a daina ta in aka shiga cikin aljanna akwai jin tsoron Allah ba tsoron Allah sai kaunar Allah a nan duniya ne ake tsoron Allah don kar a saba masa a lahira kuma ba wurin ibada bane don haka ba tsoro a ciki duk wanda kaga ya ci gaba da jin tsoro an je lahira to wannan dan wuta ne su ne wanda za su ci gaba da jin tsoro saboda a cikin tsoro sun ki yin tsoro a duniya sai su yi tsoro a lahira amma mumini ya ji tsoro a duniya to a lahira kuma fa ba tsoro to mumini ya ji kauna a duniya sai ya ci gaba da kauna a lahira wannan shi zai nuna maka kauna tana sama da me tana sama da tsoro haka jama'a mu zo masu kyautatawa a tsakaninmu da Ubangiji sai kuma kyautatawa a tsakaninka da bayin Allah kyautatawa mutum yana kyautatawa ne da abin da shi ma Allah ya kyautata masa shine wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika mai kyautatawa da abin da Allah ya kyautata masa shine idan Allah ya baka kudi to da kudi Allah yake so ka kyautata idan Allah ya baka ilimi da ilimi Allah yake so ka kyautata idan mulki Allah ya baka da mulkinka kowa darajar da Allah ya bashi da ita zai kyautata kar ka kyautata kasa da abin da Allah ya baka kar kuma ka je nemo abin da ba shine Allah ya baka ba kace zaka kyautata da shi a'a ka kyautata wa mutane da irin abin da Allah ya kyautata maka kowa a cikin mu nan Allah ya kyautata masa kuma kowa ya san da menene Allah ya kyautata masa saboda duk yadda kake akwai abin da kafi wani to kyautatawa wani da gurgurdan abin da kai kuma kafi wani da shi to haka Allah yake so idan mutum ya cika wannan to ya fara taka matakin da Allah zai kaunace shi saboda wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa sannan sai kuma sauran siffofin Allah yana son masu takawa wallahu yuhibbul muttaqin mai takawa shine wanda takawarsa za ta sa shi ya zama dukkan abin da Allah ya yi umarni zai aikata dukkan abin da Allah ya hana zai bari saboda yana jin tsoron haduwarsa da Allah shine wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa shine martabatu taqwa Allah yana son su yana daga cikin Allah yana son jihadi inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun mansus duk wanda zai iya sadaukar da ransa akan wani al'amari na addini inda zai iya sa akwai hadarin rayuwa ya iya mutuwa to wannan ma Allah yana son sa yana daga cikin abin da Allah yake so shine mutun ya zama in yayi laifi yana yawan tuba inna Allah yuhibbut tawwabin da sauri da sauri kuma yayi ta yawan tuba ya tuba sau daya akan laifi daya sai ji kaman ba a yafe masa ba sai ya sake tuba shine at-tawwab mai yawan tuba sanan wanda yake yawan son tsarki wa yuhibbul mutatahhirin ba zai taba zama da kazanta da najasa ba duk lokacin da abun kazanta ya same shi ko na al-hadath ko na al-khabath zai tsarkake kansa saboda wallahi yuhibbul mutatahhirin yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin to idan mutum ya zama ya kai wannan marhala ta abinda Allah yake kauna cikin siffofi na gari to wannan mutum ya taka mataki na farko kenan da zai sa Allah madaukakin sarki ya so shi idan ka hada waɗannan siffofi duka waɗanda a cikin alqur'ani Allah yace yana son masu su to kuma sai ka fara yin aikin da ke sa Allah ya rubuta ka a cikin waɗanda yake kauna shi wani mataki ne zaka kai kana cikin yi kawai sai Allah ya ce daga yau ka shiga cikin layin waɗanda yake kauna kuma Allah baya taba kaunar mutum daga baya fasa dan adam ne zai iya son wani daga baya son yayi fading yayi kasa ko wata rana in kai kirki ya karu wata rana kuma yace kun raba gari dama a harkar duniya aka hadu amma Allah madaukakin sarki duk wanda ya kaunace shi ya kaunace shi kenan har abada kuma Allah ba zai taba fasawa ba domin Allah baya fara kaunar ka sai ka cancanci ya kaunace ka irin kaunar da ba a warware ta abubuwa da suke iya sa Allah ya kaunace ka har ka shiga cikin wannan list din sun hada da abu na farko shine ka kula da farillai ka hada da yawan nafiloli sauran mutane sun taru akan farillai nan kowa yana yi baya daga cikin abin da zai sa har ka shiga cikin wannan layin sai dai ka samu al-mawaddatul amma al-mahabbatul amma Allah ya soka cikin gama gari dukkan ku ina son ku amma ya nuna ka kai har ya kira jibrilu akan ka a sai kai nafilolin da yafi na sauran mutane tun ina fata ana fahimta hadisi ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma hadisin Abdullahi ibn Mas'ud hadisi ne kudisi kun san shi cikin sahihin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ubangiji madaukakin sarki yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yayi gaba da waliyi na masoyi na abun kaunata to hakika wannan nayi shelar mu yaki da shi ba da waliyin nawa zai yaki ba da ni zai yaki a cikin wannan hadisi ne har ya kai ubangiji madaukakin sarki yace wa ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alai ba wani abin da bawa na zai kusantu zuwa gare ni da shi ya kuma ya fi kaunatuwa a wuri na aikin kamar ayyukan farillai ayyukan farillai Allah ya fi son su sama da yanda yake son kowani irin aiki ku fahimci wannan hadisin da kyau jama'a idan ka cika ayyukan farillai to ka samu fadawa cikin waɗanda Allah yake son su so na gama gari dukkan ku Allah yana son ku amma kana so Allah ya kira ka kai daban yace ina maka kauna irin wanda zai ga yawa jibrilu to bayan mutane sun rike farillai kai kuma ka gama cika farillan sai kuma ka dora wa farillan da nafilolin su farillan sallah tana da nafilolin ta tana cikin farillai azumi yana da nafilolin sa yana cikin farillai zakka tana da nafilolin ta tana cikin farillai hajji yana da nafilolin sa haka ne haka kuma tauhidi yana da nafilolin sa tauhidi nafilarsa shine yawan zikirin Allah An fahimta a cikin tauhidi akwai la ilaha illallah akwai Muhammadur Rasulullah nafilan la ilaha illallah shine yawan ambaton Allah din bayan ka shiga musulunci kayi aqida kayi tauhidi a zuciya sai kai ta yawan nana ta sunar Allah da kalmar sa da tsarkake shi akan harshen ka wannan shine nafilar sa nafilan Muhammadur Rasulullah shine yawan masa salati sallallahu alaihi wasallam nafilolin sallah shine me shine sallolin da ake yi na nafiloli a cikin dare da rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ranan Allah a cikin 24 hours sai yayi raka'a 40 raka'a 17 na waɗannan salloli da muke yi guda biyar sannan sauran kuma nafiloli ne kullum a cikin 24 hours sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a 40 kamar yadda sahabbai suka tabbatar Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yace ka kirga suka gani raka'a 17 sune na farillai ko raka'a 11 da yake a cikin dare in ka rasa sun zama nawa raka'a 12 da yake yi a cikin wuni na ar-rawatib in ka hada waɗannan za su baka rako'i nawa za su baka rako'i 40 to annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya dore akan wannan to kai ma ka dore akan nafiloli sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba yana kusanta zuwa gare ni da nafiloli har sai na kaunace shi wadancan farillan Allah yana son su ba abinda zaka yi Allah ya so sama da wannan to amma idan ka gama su sai kuma ka kara da nafiloli nafilar zakka ita ce yawan sadaka akwai wanda shi sai farilla kada yake bayarwa amma ba ruwansa da sadaka wani kuma ma saboda tsaban rowa sai ware kudin sa na zakkan sai tura a cikin wani foundation duk lokacin da kuka nemi wani abu na addini sai rinka bayarwa a ciki wannan ba zakka bace Allah bai karba ba zakka daban ba da sadaka kuma daban ba a bada kudin zakka akan harkar ginin wani abu an zo masallaci ka bayar a wannan ka bayar daga cikin kudinka saboda kana neman kusanci zuwa ga Allah don ka zama cikin waɗanda Allah zai so su amma wancan don ka bada shi ka dauki kudin zakka ka bayar in baka kai wannan matsayin na yawan bada sadaka ba kuma ba za ka samu wannan darajar ba sannan azumi kayi kuma ka zo ka rinka yin azumi na nafila sannan aikin hajji kayi na farilla kuma ka zo ka rinka yin aikin hajji duk lokacin da ka samu dama na nafila da umra ta nafila to waɗannan su ne za su sa sai Allah madaukakin sarki ya ce sai ya soka idan Allah ya soka ga alamun da za a gane shine ni idan ina son bawa sai in zama kamar hannunsa kamar kafarsa kamar kunnensa kamar idonsa yace jinsa sai ya zama ba zai ji komai ba sai abinda Allah yake so tunda mutum ya kai martabar yuhibbuhum wa yuhibbunahu shi yana son Allah Allah ma yana son sa idan kana son Allah Allah kuma ya zama yana son ka to sai abinda Allah yake so kadai zaka ji to shine ma'anar jin ka ya zama na Allah idan kana son Allah Allah yana son ka to ganin ka zai zama na Allah domin duk abinda Allah baya son gani kai ba zaka gani ba baka ba ji sha'awar sa kwata kwata duk wanda bai kai wannan ba to bai kai martabar mahabbatullahi ba shi yasa mu sani dukkan mu zamu iya cewa muna son Allah amma ba kowa ne a cikin mu Allah yake son sa ba irin wannan so din sa'annan kuma sai mutum ya zama ganin sa shi ma sai abinda Allah yake so abinda zai taba sai abinda Allah yake so duk abinda Allah baya so hannunsa ba zai je kai ba ba zai taba dukiyar wani ba ba zai taba mutuncin wani ba ba zai taba lafiyar wani ba to wannan shine mataki na farko da zai sa Allah madaukakin sarki ya kaunace ka a cikin ayyuka shine ka gama da farillai ka shiga cikin nafiloli kuma ya zama sun saba a jikinka sai da idan baka yi su ba ma baka jin dadi to abu na biyu shine yawan son karatun alqur'ani yana daga cikin abin da yake jawo kaunar Allah a wurin bawa ya zama Allah ya so ka kuma ka zama na musamman shine ka rika ta'amuli da maganar Allah irin ta'amuli na tadabburi ta yanda idan kana karanta alqur'ani zaka rinka jin kamar zance kuke kuna hira da Allah ne duk wanda yake tilawar alqur'ani haka kawai ko don tilawar sa ta zauna ba zai samu wannan ba ko yana yin tilawa haka kawai yana karanta alqur'ani don yana takara ya samu ya sauke ya gama ba zai samu wannan ba ina fata ana fahimta wanda zai samu wannan shine wanda yake karanta aya yana jin ayar da shi take yi kuma yana hararo ma'anarta ta yadda idan tazo wurin kuka yayi kuka in tazo wurin jin farin ciki yayi farin ciki in tazo wurin jin bakin ciki yaji bakin ciki in tazo wurin razanarwa ya razana wannan shine yake karanta alqur'ani zai iya sa Allah ya soke waɗanda suke ɗaya karatun ba ba za su samu lada ba kar ku manta suna cikin ƴan mawadda amma ne wanda Allah yake musu so na gama gari amma so na musamman a'a sai ka kai yadda kana karanta alqur'ani hal qur'anin kana jin shi kamar da Allah kuke magana ina fata ana fahimta jama'a wannan martabar idan kana so ka kwatanta ta sai ka dubi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai idan suna sallah suke karanta alqur'ani suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana qiyamul layli ne fa yana karanta alqur'ani sai zo ayar in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim kawai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fashe da kuka sai ji wannan ayar haqiqa da shi take yi aya ce guda ɗaya fa rabin aya bata ma kai rabin ayar ba amma ya dinga maimaita wannan ayar eh aya ce cikakkiya a cikin suratul maida yayi ta maimaita wannan aya yayi ta maimaita wannan aya ta yadda har aka zo kiran sallah lokaci ya kure asuba ta yi kafin yayi ruku'u ya haƙura wannan shine zai saka gane ashe ba wai karatun ne ake so a isa wuri kaza ba a'a ma'anar karatun ne bai ishe shi ba tukun har yanzu wanda yake irin wannan karatun shine zai yi ta maimaita wata aya ko ta sura amma har yanzu bata ishe shi ba sani ba ko kuna hararo irin wannan ma'anar irin sa ne Umar dan Khattab yana sallah Allah ya kare yarda gare shi yazo yana karanta suratu yasin ya karanta wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ku ware ku masu laifi ku koma gefe kawai sai fashe da kuka me ya hararo yana tuna karfa a ranar kiyama idan an zo ce a ware shi ma a ware har da shi so dan aka tashi a ranar kiyama za a tashi a hargitsa ne to ba za a ce wa mutanen kirki su koma gefe ba mutanen banzan ne za a ware a koma gefe shi yasa Annabi Adam Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ranar kiyama Allah zai ce wa Annabi Adam ya zo cikin mutane ya kwashi ɗan wuta sai yace su waye zan kwasa sai yace a cikin kowane dubu ka dauki 999 kaga ashe mutanen banzan ne za su rinka tsinta a bar mutanen kirkin a wurin to shine yace yana jin tsoron kada idan an zo cewa a ware ya zama har da shi cikin wanda za a ware sai ta maimaita wannan ayar shin kai ma idan kana karanta ayoyi na azaba kana tuno ta yi har da kai irin wannan ne yasa wani cikin magabata an karanta wa yawma yu'radul ladina kafaru 'alan nar kawai daga kan kuka sai zama ya samu heart attack zuciyar ta fashe ma ya fadi ya mutu wannan wai takaitaccen misali ne akan yadda zaka gane yadda aya take tasiri ta ratsa zuciyar mutum har ya zama Allah ya kaunace shi Allah ubangiji ya sa mu zama masu zukatan da Allah zai kaunace mu Allah ya sa alqur'ani ya mana tasiri to idan kana karanta alqur'ani da irin wannan Allah zai soka wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kullum shi liman da suka nada shi liman sai yana yawan karanta yana karanta kul huwallahu ahad in zai fara wata sura sai yayi kul huwallahu ahad sai yayi sura in kuma ya fara da wata sura yana gama sai yayi kul huwallahu ahad sai mutane suka ce me yasa kake mana haka in za ka yi wata sura kai sura in za ka yi kulhu kai kulhu amma ba ma so kana hada wannan sai ce ni bazan bari me zai za ku cire ni aliman sai suka ce a ba za mu cire ka ba sai mun kai ƙara ka wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kai ƙara suka ce ga limamin mu kaga abin da yake yi kai kuma ba haka kake yi ba ko ya mana kulhuwa ko ya wata sura amma mu ba me yasa zai rika hadawa sai annabi ya ce ku tambaye shi me yasa yake yi tuku sai ku zo gaya mu sai suka tambaye shi wai me yasa kake karanta kulhuwal lahu kullum sai ce li anni uhibbuha li annaha sifatur rahman yace siffar Allah ce ni kuma ina son in rinka yawan tunatar da kaina siffar Allah ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya san dalilin da yasa yace a tambayo shi su suka tambayo kuma saluhu da suka tambayo suka gaya masa sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace da su akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu ku kuma ku je ku gaya masa cewa Allah yana son sa saboda wannan a wata riwaya zuwa yayi da kansa annabi ya tambaye shi ya ce me yasa kake haka sai ya ce li anni uhibbuha saboda ina son ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbuka iyaha adkhalaka aljanna kaunar da kake mata yasa har ka zama dan aljanna to kaga akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu ya nuna karanta wanda yake Allah ya gaskata da gaske ashe tadabburi ne yasa yake karanta ta haka kai yanzu a haka kawai idan kana liman zaka dauki wannan sunna kai ma ka rika yi ko kuma kai ma sai in zaka bata haƙƙin ta tadabburin ne yasa zaka yi haka ina fata a fahimta don haka kaunar alqur'ani da kaunar ayoyin alqur'ani da waɗansu surori na musamman na cikin alqur'ani yana sa Allah ya kaunace ka idan zaka yi su zaka karanta su haqqa tilawatihi Allah ya sa mu zama ciki sannan sifa ta uku ta ƙarshe wadda za ta zama jami'a ita ce yawan ambaton Allah kawai la yazalu lisanuka ratuban bi zikrillah ka rika yawan ambaton Allah Allah yana son masu yawan ambaton sa shi kuma inda mutum zai gane wannan cewa shin Allah yana son sa to shine mutum ya yake ji a zuciyarsa idan yana ambaton Allah shin kana ji kamar kana so ka gama kana kirgawa duk wanda yake ambaton Allah na sosai din to bai damu da kirgawa ba zai yi ta yi ne har ma ya manta da lissafin ina fata ana fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku rika yawan neman gafarar Allah saboda ni ina neman gafarar Allah a kullum sau 100 wannan sau 100 yana nufi a takaice ne ba yana nufi kullum 100 kawai yake yi ba don Abdullahi ibn Abu Huraira yace a wuri ana zaune wuri daya na kirga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi istighfari yana cewa Allah rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur na kirga yayi 100 a wuri daya muna zaune to in yaje wani wuri kuma nawa zai a cikin wuni fa wani annabi ya bamu takaitaccen misali ne to banda istighfari la ilaha illallah subhanallah la hawla wala quwwata illa billah subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim fa idan ana zaune a wuri daya yace rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur bayan Allah yace li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara to ya kake ji shi kuma sauran zikirin ya yake yi idan yace wa wani don wani yace ina so in makwabce ka aljanna sai yace kai in dai kana son haka to la yazalu lisanuka yace ayyukan musulunci sun yi yawa a kaina ka bani mai sauki sai yace harshenka kada ya bushe da yawan kada ya bushe zama koyaushe harshenka ya zama danye ne a jike yake da yawan ambaton Allah to ya kake tsammani shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk abin da annabi yayi umurni fa ana awwalul abidin ya fi kowa yawan yi ne haka ka zama mai yawan ambaton Allah bayan Allah nagari da wannan ne suka yi fintinkau kuma suka samu kaunar Allah a cikin suka samu kaunar Allah daga gare shi gare su kuma yawan ambaton Allah na gaskiya a boye musamman zakarallaha khaliyan musamman kuma zikirin da zai sa har ka zubar da hawaye kai kadanka ta hanyar kana karanta Qur'ani ko kana ambaton Allah kana ce subhanallah sai ka hararo girman Allah Allahu akbar ka hararo buwayar Allah kace la ilaha illallah ka hararo ka dautakar Allah subhanallahi alazim irin wannan in kana tuna girman Allah a zuciyarka har ya iya sa a koye kake har kai kuka to wannan shine mutum ya kai martabar da ake nema a cikin zikirin Allah shine irin marhalar da take iya sa idan mutum ya gano dadinta zai gane wannan duniyar babu wani abun dadi a cikin ta kwata kwata sai a cikin ambaton Allah amma wannan ba kowa yake ji ba sai ƴan gida a cikin ambaton Allah duk wanda yake ambaton Allah sai zabura da wanda yake ambaton Allah ya hayaniya da wanda yake ambaton Allah ya ta jijjiga wannan duk aikin banza yake yi wallahi aikin ambaton Allah na gaskiya shine aikin ambaton Allah da yake sa a nutsu ayi kuka a razana a jijjiga alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah masu imani waɗanda idan sun ambaci Allah ko su sun ambaci Allah sai su nutsu ba irin waɗanda za su zabura ba amma duk wanda idan an ambaci Allah shi kuma zai sa ya zabura wani ma ya taka kamar waya ambaci Allah har ya ji kamar ya haukace da ba mahaukacin ne amma ambaton Allah kan ƙara hankali yake yi Allah ya raba mu da irin wannan ambaton Allah duk ambaton Allah da zai sa ka rikice ka shide ka zama ka fita a cikin hayyacinka ko ambaton Allah da ba a tuna shi sai an fara buga ganga a wannan duk ambaton Allah ne na banza ambaton Allah ne irin na shedan Allah ya raba mu da shi yawa mu ambaci Allah ambato mai yawa amma a cikin nutsuwa wani daga cikin magabata yake cewa yace idan ya nutsu bayan sallan asuba ka san duk wanda ya saba da irin wannan wallahi duk yadda kai da shi bayan sallan asuba rana bata fito din nan ba wallahi ba zai taba iya tashi yayi wani abu na duniya ba saboda aljannarsa tana cikin zuciyarsa kuma ba zai fita a cikin wannan aljannar ba ba a shiganta sai lokacin da Allah madaukakin sarki yace wato a ambaci Allah qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub kafin rana ta fito da kafin rana ta fadi duk wanda ya saba da wannan idan yammaci yayi zai kebe kansa ya rabu da wannan duniyar ya shiga cikin aljanna aljannan nan kuma a cikin zuciyar mumini take amma mutum ba zai gane ba sai ya shiga cikin wannan aiki haka kuma da safe idan aka yi sallar asubahi har zuwa rana ta fito amma abin da ke jawo wannan shine ka ambaci Allah a cikin nutsuwa ka ambaci Allah da irin lafuzan da shi ya faɗa ko annabin sa ya faɗa ka ambaci Allah ka san ma'anar abin da kake faɗa ka ambaci Allah kuma a cikin nutsuwar da kana hararo ma'anar abin da kake faɗa wani cikin magabata yake cewa idza kana ahlul jannati yatamatta'una bimithli ma natamatta'u bihi fala raiba anna ahlal jannati fi mut'a yace in dai a cikin aljanna dadin da za a ji a cikin aljanna ya kai irin dadin da yanzu nake ji yace to lalle a ce aljanna da dadi saboda shi yana gani ba wani wurin da yake shiga a duniya ya ji irin wannan dadin a cikin wannan duniyar kwata kwata sai a cikin zuciyarsa kada yake samu irin wannan ne Sheikhul Islam yake cewa ba za mu taba iya sakewa da wasa da wannan ambaton Allah ba lokacin da yake zikirin sa ko menene zai fita daga cikin wannan harkar duniyar ya maida hankali akan wannan zikirin yace wannan abun sai ka shiga cikin layi masu yi ne zaka gane dadin sa amma wanda ba ya yi duba zai gane ba ce wannan ba zai dauki waya ya duba ba ba zai kallon TV ba zai ji labarai ba zai je wuri kaza ba shi wannan abun da yake ji shine aljannar sa a cikin zuciyarsa take amma kai ba zaka gane ba don kai ba dan waccan aljannar bace shi yasa Sheikhul Islam yake cewa ku rike wannan yace wallahi da a ce ƴaƴan masu mulki da masu mulki sun san da irin dadin da muke ji a yanzu yace wallahi da don tsabar hasada sai sun dauki takobi sun mana bulala da shi saboda su ba za su iya samun wannan dadin ba don ba a samun wannan dadin a karagar mulki ba a samun wannan dadin a kudi ba a samun wannan dadin a alatin da kake gani a bankin ka ba a samun wannan kudin a shahara don ana jin ka a duniya wallahi ba a jin sa duka a cikin zuciyar ka yake ga zuciyar ku ba a jikin ka ka samar mata mana ya ku bayin Allah mu zama bayin Allah nagari da zamu kusanci Allah har mu samu Allah ya kaunace mu Allah ka sa mu cikin bayin ka da zaka kaunata Allah ka sa mu cikin bayin ka na musamman waɗanda kake son su suke kaunar ka يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin ala almu'minin a'izzatin ala alkafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil 'azim abunda muka fada daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.